Barka da hanzu wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, ni ke tuna ne a game da shirin GIME, wato Girls Innovative Learning Management Initiative, wata fasaha da gidauniyar RAPA ta samar da zimmar tallafawa yara mata samun darussan karatun da zai taimaka musu wajen rubuta jarabawar karshen zangon karatun sakandare, musamman ma ga waɗanda iyayensu ba su da ƙarfin tattalin arziki. To a yau za mu ji yadda tallafin da RAPA ta samu daga gidauniyar Malala Fund ya yi sanadiyar samar da wannan fasahar. Kuma kamar a makon da ya gabata, muna tare da shugabar RAPA Dr. Saudatu Mahadi Ginshiki da wata ɗalibar da ta ci gajiyar shirin na Malala, Zainab Abdullahi daga GSS Tuba a Abuja.
Sace akwai wani tsari ne da aka yi a wannan farfajiya ta yadda za a wani karatun aji ɗaya a jiki, kuma karatu ne da zai shirya mutum kawai damar rubuta ko ta jarabawa.
Mun zimmanmu shine a samu yaran da suka kai gacin jarrabawa su zamanto sun samu wata dama wadda ba sai uba ya je neman inda zai biya lesson teacher ba. To mun dauki wannan mauzu'i saboda kin san an ce wai dambu in yayawa bai jin mai. To amma shi wannan yana gizo-gizo zaki iya iske miliyoyin mutane ba lalle duniya gaba daya. Akalla dai a tabbatar da cewa wannan shekara biyu na karshe da za ta yi ta jarrabawa ko a matakin senior ko a matakin junior akwai wani agaji da aka yi mata. To hakika mutane sun ce mana mu kara dubawa, kuma za mu kara dubawa ta yaya za mu iya mu dauke shi a matakin yarinya ta shiga JS1 ya amfane ta, wanda ta shiga JS2 ya amfane ta, sannan ai magana wanda ke JS3. So wannan ma yana daya daga cikin abubuwan da muka san kila zai iya zame mana kalubalen yawan mutanen da za su amfana. So za mu duba kuma muna neman tallafi don saboda ba abu bane da magana za ta yi kuɗi zai yi shi kanshi. Wannan yanzu tsarin da aka yi in kin ji abin da muka biya da malaman da suka yi aikin da technology
wato fasaha
da wani ne sai kin rike ba, kuma an samu gudunmuwa ba ina nufin ta kuɗi kawai ba. Malaman nan da suka yi aikin nan da mu sun sadaukar da kansu, makarantinin da muka yi aikin sun sadaukar da abu da yawa. To saboda haka ana neman tallafi ta kofa daban-daban.
Zainab,
gaskiya dai ina alfahari da aka fitar da wannan program din saboda zai taimaka mana sosai game da karatu, game da cigaba da kokari akan tsara good leaders of tomorrow.
Wato shugabanni
hukuma zai wancan shiri na farko wasu irin darussa hukumiya bayan kafa wannan shiri da kuma irin nasarori da ana cimma.
Mu dai darasi na farko shine idan ka tashi yin abu, na farko ka sa niyyar alheri, Allah zai tallafa maka. Na biyu, idan iyayen ƙasa da iyayenmu na addini suka karbi abin zai samu karbuwa. Na uku, idan ka yi shi dan al'umma da yawa su amfana, sai ka ga Allah ya maka fatahi cikin al'amarin. Saboda haka kyakkyawan niyya, kokarin isko wanda duk yake da haƙin ya samu abin, muna kyautata zaton shi ɗaya daga cikin darasin da muka koya na cewa duk sanda za mu yi abu ya zamanto wa'annan uku sun sauwaka. Na biyu shine wanda duk ka zo mawa da taimako yana da wani rauni na ganin kaman ka zo da wani abun banza ne dan ba shi ya nemo ka ba. To wannan ya sa mu mun gyara yadda za mu yi aikin, saboda kin ga ya zo cikin wani hali na kakanika na COVID. Samun ma yadda za ki isa in kin je wani wurin sai a ce miki mu dai da shinkafa aka kawo mana, ina zancen wanda zai kawo shinkafa gobe. Har sai da muka ga muna ce ma mutane in ka ga buhun shinkafa tsaye namiji ne ya kawo shi, amma in ka ga baba na cin abinci da tiriri iya mace ce ta kawo shi. Muna da sakonni irin wa'annan na jawo hankalin mutane cewa ilimin mace yana da muhimmanci, ba wai sai ta zama babban likita ba, sai ta zama minista ba, sai ta zama commissioner, a'a, kai ka cire ma mutum duhun kai, ka raba shi da duhun kai, ya san me ake ciki, ka san kai wane ne, ka san wane ne kake zanne da shi, ko a matsayin makwabci ko mahaifi ko abu ke zama ko aure ko wani iri, ka san haƙin shi kai, kuma ka san mu da maƙi da muke na araba. In ka taho mu mutane da wani abu, kar ka zo da shi shiryayye cikin kwano, ka tafi da su kasuwa ku yi ce fannin sai ku girkin tare. To ba sauran zargi, ba sauran hasashe, kuma sannan sai mutum ya aminta da cewa wannan abin ni na yadda da shi, kuma duk abin da zan yi ya tabbata an ɗabbaka shi zan yi tun da daɗewa fara aikin mu. Kuma a wannan aiki da muka yi, saboda dama mun riga mun kafa wannan hujja, ba mu ma samu wannan matsala ba.
Aukan yanar gizo kin dan gwada wasu irin darussa kika gwada?
English ne na gwada, kuma gaskiya yana da kyau sosai, kuma na yi alfahari da
Doctor,
ina batun nasarori. Kamar yadda kika ce gaskiya an samu nasara. Mun goma ma su ce kudin da aka ba mu ba zai ba mu wannan nasara ba. Amma inda zaki san mun san an san mun samu nasara su wayannan masu gidauniyar malala. Mun kai tsakiya shekarar mu ta biyu kenan. Mun gama ta farko da mu karantu goma muka dauka. Su da kansu suka kira mu suka ce mu ƙara mar karantu goma ga kudi sun ƙara mana. To kinga ko tabbas an samu alama cewa an ga nasara. Na biyu kuma iyayen ƙasa gaskiya sun jajirce. Lokacin da ake da COVID an rufe ko ina. Wasu a cikin fada nan muka rika yin karatu. Wasu a cikin islamiyoyin da ke kusa da masallatai ko kuma coci cikin dakunan da ke kusa da coci. To kinga in mutane ba su aminta da abun ba ai ba za a samu wannan nasara. To mu nasara da muke gani mun samu a al'umma sun karbi abun sun kuma jajirce mu suna ce a ƙara musu. To yanzu da suke cewa yayi kadan sai muka ba su hakuri. Muka ce kafin mu rake to ga wannan dabarar da muka kawo. Ha Allah ya sa a samu. Nasara ta ƙarshe da nake ganin mun samu shine cewa su yaran nan wasun su suka ce da su sun ma hakuri da karatu.
Me yasa?
Saboda wasu ranar da za a buɗe makaranta ba. Wasan ma ko za su zauna waye ko ba za su zauna waye ba. Sai da muka yi ta kokarin nausar da su cewa duk abin da aka yi za a yi waye. Dan ba mai zuwa karatu mataki na gaba sai da waye. Saboda haka duk yadda gwamnati ko kuma wasu hukumomi da ke da alhakin abin za su yi. To amma ke kin shirya in an zo yi? Mun ka muke abin da zai taimake ki ke. So sai da ma muka yi mu hankalin yaran garan bawul su yi hakuri. Wannan ibtila'i ne amma mai makin su hito daga gare shi da matsalar da ba za ta bar su su koma ba gare su rungumi wannan daga an ce a zo a yi jarrabawa sun samu. To gaskiya yaran da yawa in kika dauka kashi 8 cikin 10 dan akwai inda sun riga sun shiga wani hali wasu an musu aure wasu kuma sun shiga ma hali kin san yadda zancin cin zarafi yayi kamari a lokacin. To alhamdulillah mu dai muna ganin mun yi nasara saboda mun jawo hankalin yaran sun fahimci cewa koda akwai ibtila'i koda akwai fitina koda akwai musiba ilimi fa dole a yi shi. Education must continue. Dole ilimi babu tsayawa a neman shi. In an samu wata tangarda da ta tsaye shi sai an samu wani abu da za a rufe gibin da za a samu na rashin shiga aji. Shine shi wannan abu da muka shine rufe gibin rashin yadda yaro zai je gaban malami. Kuma inda muka je muka ga mun ƙara wata nasara. Malaman su na makarantun su muka yi aiki da su. Iya abinda muke ba su dan kudin da zai dauko mutum kuma cikin unguwarku ne. Kin san dina COVID na nan. Cikin unguwarku sai da muka je muka samu izini ma daga NCDC a wasu wuraren hukumar kare cututtuka ta Najeriya. Wasu wuraren kuma an riga an bude. Inda ba a bude ba ko sai da muka je muka nemi ilimi sai mun nemi kayan kariya. To ɗaya daga cikin kuma nasarar ƙarshe da muka ga mun samu su kansu malaman ba mu bar su ba. Su kansu mun ƙara musu gogewa. Musamman idan kika ɗauki ɗaya mace lokacin da kamar take cikin al'adarta da hankalinta yana ɗan samun wani juyi. Yawancin malamai musamman maza ba za su san wannan abun ba. Sannan kuma akwai damuwa wadda ake ce ma psychological problem. Wato damuwa ta damu yadda za ta hana maka tunani ma miƙaƙƙi. Duk sai muka ɗauki wannan su muka ba su gogewa akan ya ma za su yi su zauna da yara. Idan yarinya ta zo da wasu ɗabi'u ko kuma ta zo da wasu alamu me yake nunawa sai muka kirawo ƙwararru waɗanda suka yi musu
bita.
Idan ka ga kaza ga yadda za ka yi to wannan abin ya musu daɗi dan saboda su kansu sai suka fahimci cewa ashe akwai wani sauran abu da ba su gane ba ko da suka yi educational psychology wato ilimin gane halayyar dan adam a cikin koyarwa sai suka ga ne yau da kullun ashe ba a musu ba. To wannan ma ya musu dadi kuma da yawan su sun sadaukar da kansu. Wasu ma ba sa tsayawa su nemi kudin mota a wurin sai dai mu bi su. Yanzu suna amfani da shi da aka bude makaranti kin ga ba sai an kuma an koya musu. So yanzu suna ta amfani da shi. Yannan malamai yanzu sun zama mana dashe wanda suna amfani da shi a koyarwa a cikin aikin su na yau da kullun.
Na dawo gare ki Zainab.
Shekaru biyu da suka wuce kina makaranta?
Ina makaranta amma saboda lockdown ya sa na tsaya a gida na tsawon lokaci kuma gaskiya na dan manta da wa'insu abubuwa wanda aka koya min makaranta. Amma da wannan program din yanzu Malala ya ƙara sa mana ƙwarin gwiwa da za mu ƙara ci gaba da karatu kuma muna godiya sosai. Ya ji daɗi sosai saboda wa'insu ma da suka ga lockdown ya ci gaba wa'insu ma aure su suka yi wa'insu kuma sun tsayu kuma ba su ƙarasa makarantarsu ba. Wa'insu ma yanzu suke regretting abin da suka yi a baya.
Menene burin?
Burin ya na gaba shi ne ina son in ci gaba da karatu na.
Wasu darussa ne da suke ba ki wahala? Kina gani wannan tsarin da aka kawo zai taimaka miki wajen samun gogewa a wannan darasi?
Eh, kaman da English ana grammatical neman functions yana ban wahala sosai a makaranta amma da na duba platform din su wanda suka koyar da na dan yi picking din wayan points a ciki kuma na gane abin da yake ban wahala a makaranta.
Mai sauraro duka-duka abinda shirin ciwon ƙyamace na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka da bakin namu. sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu da Aisha Mu'azu da ke mun fatar alheri.